jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kuma 23 ga watan Rabi'u Tsani, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438, wanda ya daidai da 22 ga watan January, miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. Ci gaba da karatun littafin mu mai albarka, littafin At-Targhib wa At-Tarhib na Imam Al-Munzir. Jiya mun faru bayani game da kwadaitarwa ga sauraren hadisi da kuma isar da shi da kuma rubuta shi, sannan da tsoratarwa daga yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko mun yi hadisai hudu jiya, dukkan su Annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a da ni'ima ga mutumin da ya ji hadisi kuma ya idar da shi ga wanda bai ji ba, kamar yadda ya saurare shi. Ko to ci gaba dai da hadisan mu dangane da falalar, wato kwadaitarwa game da sauraren hadisi da kuma idar da shi da kuma rubuta shi. Yace warwaya an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khulafa'i. قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين ياتون من بعدي يروون احاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني في الاوسط. حديث من فرقو داي يتي ورويا ان رويتو دن يي اشاره game da cewa wannan hadisin bai inganta ba. An ruwaito an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, daga dan Abbas, yarda Allah madaukakin sarki ya tabbata gare su, qala dan Abbas ya ce, qala annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi, ya ce, Allahumma arham khulafa'i, ya Allah ka yi rahama ga khalifofina. Qulna, sai mun kace, inji dan Abbas, ya rasulullah, wa man khulafa'uka, su wane ne khalifofinka? Ala sai yace, alladina yatuna min ba'di, sune wadanda za su zo baya na, yaruna ahadithi, suna ruwaito hadisai na, wayu allimuna hannas, kuma suna karantar da su ga mutane. Wayannan sune khalifofi cikin wannan hadisin. Rawahu Tabrani fil Awsat, Imam Tabrani ya ruwaito cikin littafin sa Mu'jamul Awsat. Sai dai wannan hadisi ne maudu'i, kunga bai inganta ba, hadisi ne na ƙarya. Ko da ya inganta, me yake nunawa? Yana nuna addu'ar manzo, addu'ar da an kai, addu'ar da yayi ga khalifofinsa. Su wane ne khalifofin? Yace waɗanda za su zo baya ne bayan wucewa, te suna ruwaito hadisansu kuma suna karantar da su ga mutane. Kaga sama'ul hadisi kenan wa tablighu, kun fahimta? To sai dai wannan hadisin bai inganta ba, bai ma kamata ya inganta ba. Don me? Saboda kaga cewa khalifofin annabi su ne waɗanda za su zo baya nai. Kaga abin da ya inganta ga annabi kan khalifofinsa su ne waɗanda sun ka zo, waɗanda sun ka karɓi ragamar shugabanci bayan wucewarsa, ba waɗanda sun ka zo daga baya suna rawaito hadisai ba. Kaga da wannan hadisin kuma ya inganta, yana nuna muna falalar malaman hadisi, masu karatun hadisi kuma suna karantar da shi. Ina fatar kun fahimta, sai dai bai inganta ba, shi ne mafi sharrin hadisi, hadisi maudu'i. To sai hadisi na gaba cewa, an Abi Rudayn radiyallahu anhu qala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ma min qaumin yajtami'una ala kitabillahi wa yata'atawnahu bainahum illa kanu adyafan lillahi wa illa haffatuhumul malaikatu hatta yaqumu aw yakhudu fi hadithin ghairihi wa ma min alimin yakhruju fi talabi ilmin makhafata an yamuta aw intisakhihi makhafata an yadrusa illa kana kalghazi arra'i fi sabilillah wa man yubti'i bihi amaluhu lam yasri'i bihi nasabuhu. Rawahu Tabrani fil Kabir min riwayat Isma'il ibn Ayyash. Hadisin mun ga bashi ko an karbo shi daga Abi Rudayn radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace ma min qaumin ba wasu mutane yajtami'una dake taruwa ala kitabillahi akan littafin Allah suna mi suna karatun sa kuma suna neman fahimtar ma'anonin sa ba wasu mutane dake taruwa akan littafin Allah yata'adawnahu bainahum suna miƙeƙe ne ya tai tsakanin su wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta me ka fahimta dangane da aya kaza me ka fahimta shine yata'adawnahu kun fahimta illa kanu adyafan lillahi face sun kasance bakin Allah baki yanzu in kai bako me haƙin bakonka akan ka ka girmama shi ko ka bashi da yafa ka bashi wurin kwana da sauran duk da abin da annabi ya girmama bako to mutane ba su taba taruwa ba akan littafin Allah suna karatun littafin Allah face sun kasance bakin Allah kaga Allah zai girmama su kenan ko wa illa haffatumul malaika kuma face mala'iku sun zagaye su wa illa ba ko kuma illa ta in ko wancan ko wancan kun fahimta wa illa haffatumul malaika kuma mutane ba su taba taruwa suna karatun littafin Allah ba yata'adawnahu bainahum suna miƙeƙe ne su tsakanin su face sun kasance bakin Allah kuma face sun kasance mala'iku sun zagaye su hatta ya komo hasu tashi dan nan inda suke karatun nan aw ya qulu fi hadithin ghairi ko kuma su kutsa cikin wata magana wanda ba karatun Qur'anin ba kun fahimta yace wa ma min alimin ba wani malami ya kharuju dake fita daga gidansa fi talabi ilmi ya tafi wurin neman ilimi makhafata an yamuta yana domin tsoron kada ilimin ya mutu ai makhafata an yamuta al-ilmu yana tsoron kada ilimin ya mutu awinta sahihi koko ya rubuta shi ya dauko wani abu ya rubuta ilimin kamar ya rubuta wani hadisi da yaji makhafata an yadarusa ya undin nan fataha gare ta dalun da sukuni yadarusa ra'un ita adda damma makhafata an yadarusa sabo ko kuma ya rubuta ilimin da yaji kamar ya rubuta hadisi ko wanda yaji makhafata an yadarusa saboda tsoron kada ilimin ya lalace ya tsufa ya lalace illa kana kalgazi face ya kasance hukuncin sa kamar wanda ya fita yaki arra'ihi wanda ya maraita fi sabilillahi cikin jihadin dan kalmar Allah kun fahimta wa man yuti bihi amalu du wanda aikin sa ya jinkirtar da shi lam yusri bihi nasabu nasabasa ba za ta sa ya ci gaba ba dan yana dan wani ko jikan wani wannan bai sa ya ci gaba kun ji da wannan hadisi yake ko yace rawahu tabrani fil kabir imamu tabrani ya rawaito shi cikin littafin sa mu'jamul kabir min riwayat isma'il ibn ayyash daga riwayar isma'il dan ayyash sai dai shi wannan hadisi ne dai amma da ya inganta da yana nuna muna falalar mutanen da nataru suna neman ilimi suna karatun alqur'ani yace ma min qaumin yastami'una ala kitabillahi yata'adawnahu bainahum wasu mutane ba su taba taruwa ba suna akan littafin Allah suna miƙeƙe ne yarsa ma'ana suna karatun sa wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya shine yata'adawnahu kun fahimta suna karatun sa tsakanin su illa kanu adyafan lillahi sun kasance bakin Allah kaga ga darajar da Allah zai ba su ne ya rike su matsayin bakin sa yadda yake haƙƙi ka girmama bakin ka haka yake haƙƙi Allah ya girmama su wa illa haffatumul malaika kuma face mala'iku sun zagaye su hatta ya komo har su tashi dan nan inda suke karatun aw ya qulu fi hadithin ghairi ko ko yanzu sun bar karatun sun kutsa ga wata magana wadda ba karatun ba kaga wannan yana nuna muna falalar mutane su hatta suna karatun littafin Allah kun fahimta da hadisin ya inganta yana nuna muna falalar mutane su haɗu ga karatun littafin Allah sannan in sun ka haɗun kuma ga irin garabasu da Allah tabaraka wataala zai ba su sai yace wa ma min alimin ya kharuju fi talabi ilmin ba wani malami dake fita da gidansa yace wurin neman ilimi daga ilimin Qur'ani ne ko ilimin hadisi duk dai wani ilimin addini kaga wanda yake ilimin hadisin ya shigo makhafata an ya mutu saboda tsoron kada ilimi ya mutu. Wannan ya nuna ilimi in an bar karatu ilimi zai mutu. Kun fahimta? Amma da duk ana karatu yanzu ga mun rike da hadisi na cikin at-targhib wa tarhib wanda ya debo cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da sauran littafai. Shin matukan muna karatun su akwai yadda za a yi abin ya mutu? Amma yanzu a aje Bukhari, a aje Muslim, a aje Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk littafai a aje. A bar tafsirin Qur'ani a bar karatu. Kaga sai ilimi ya mutu. Ina fatar kun fahimta. To shine yace babu wani malami da ke fita da gidansa ya tafi neman ilimi saboda tsoron kada ilimin ya mutu. A wanti sahihi koko ba wani malami da ke rubutun kaga nasul ilmi kenan, rubutun ilimi. Ko ya rubuta ilimin ya ji wani hadisi ya dauko ya rubuta kamar yadda ji Abu Shama mun ka karanta cewa ya nemi hudubban nan da Annabi ya tamba sha'awa ya nemi Annabi ya sa a rubuta mai Annabi ya ce a rubuta mishi. Haka sayyidina Ali da manzon Allah yayi hudubba cikin ta yayi bayani game da shekarun raƙuman da ake biyan diya da su, yayi bayani game da haƙin in kafirai na kama dan uwanmu haƙi ne mu taimu kwanto shi, sannan da kuma bayanin cewa ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri. Maganar ta bashi shawa yadda ita ka da shi ma ya rubuta. Ba ya rubuta ba, me ya amfanin rubutu? Saboda maganin mantuwa. Kun fahimta? In ka rubuta yanzu ko in mun karanta hadisi ko da ka manta shi da ka dauko at-targhib wato ka bude babin da yake shafin da yake ba sai ka ga hadisin ba kaga sai ya zanta natarwa, shine hikimar rubutun. Shine yace a wanti sahihi ko kuma yan rubuta ilimi makhafata an yadda saboda tsoron kada ilimin ya tsufa ya lalace. Illa kana kalgazi face shi ko an bashi lada kamar wanda ya fita yaki ar-ra'ihi wanda ya maraita. Kun san maraita ko? Me maraita? Ba daga maraici ba na maraya, daga maraici fita lokacin maraici kamar ya fita irin yanzu sai a ce ya maraita. To sai an ka bude kalmar ko da da safi ka fita sai a ce ya maraita, yana yana sai a ce ya maraita. Wurin me ya maraita? Wurin neman ilimi. Amma asalin maraice kun san ba irin yanzu da yamma ko? Amma sanda duk mutun ya fita ana amfani da mare sai ya ce ai ya maraita. To yace illa kana kalgazi, mutum bai taba barin gida, mutum bai taba rubuta wani abu na ilimi ba saboda tsoron kada ilimin nan ya tsufa ya lalace. Illa kana kalgazi face ya samu lada kamar lada wanda yake yaki ar-ra'ihi fi sabilillah, wanda ya maraita ya fita da marece wurin jihadi na kalmar Allah. To kun ji abubuwan da ake samun daraja da su ko? Karatu da kuma rubutawa. Kaga wannan hadisin da ya inganta da yana nuna mana falalar daga cikin fa'idojinsa yana karantar da falalar rubuta ilimi. Da ya inganta, amma na faɗa muku hadisin da ifi ne. Sai ya ce wa man yabi amalu, duk wanda aikin sa ya jinkirtar da shi aikin sa bai sa ya ci gaba ba, lam yusri bihi nasabu, nasabarsa shi dan wani ne ko jikan wani ne ko kama kunnan wani ko tattaba kunnan wani ko tattaba kan wani, wannan bai sa ya ci gaba. Kaga ashe kenan ba da nasaba ake samun ci gaba ba, a'a aikin ka shike sa ka ci gaba. Allah ya bamu iko mu aikata ayyuka na gari. Yace rawahu Tabrani fil Kabir, Imam Tabrani ya rawaito cikin littafin sa Mu'jamul Kabir min riwayat Isma'il ibn Ayyash, daga riwayat Isma'il dan Ayyash. Kun ji wannan ko? Sai hadisi na gaba yace wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslimun wa ghayru. Shi kuma hadisin mu na gaba an karbo shi daga Abu Hurairah, yarda Allah tabbata gare shi. Abu Hurairah ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza mata ibnu Adam in dan Adam ya mutu in qata amaluhu ayyukansa na alkhairi duka sun yanke, sai akankanta littattafansa. In dan aljain mutumin kirki ne sai akai wani wuri inda ake storing din littafan mutanen kirki, wani wuri da ake kira illiyin. In kuma shi mutumin banza ne sai akankanta littafansa da an karubuta ayyukansa na banza, sai akai suto inda ake tare littafan da an karubuta littafan mutanen banza, shi kuma ana kiransa sijjin. kun fahimta? Allah ya sa akai littafin muhilliyin. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan matan Adam in dan Adam ya mutu in kata amalu wa ayyukansa duka ya sun yanke illa min salatin sai daga ayyuka uku kawai su dai koda ya mutu su ladar su ba za ta yanke ba za a ci gaba ladar su za ta ci gaba flowing za a ci gaba da ba su lada dami 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 na farko yace sadakacin jariyatan sadaka mai gudana mun yi misalan sadaka mai gudana cikin hadisi baya kamar ka gina rijiya to du sanda duk ana shan rijiyar nan ko bayan rayuwarka wani mutum ko dabba ko tsuntsu ko kwaro yayi amfani da ruwan rijiyar nan Allah zai kai malada kun fahimta ko kai bohol duk ya sha ruwan bohol din nan ko yayi amfani da su Allah zai kai malada ko ka dasa icce icce nan wanda ake shan inuwa sane ko wanda yake da yaya ne duk wanda ya zo rana ta koro shi ya zauna ya sha inuwar iccin nan da kaddasa ko baka da rai Allah zai kai malada haka duk wanda ya ɗebi ƴaƴan itacen iccin nan ya ci ko da sata yayi ba da izinin ka ba Allah zai kai malada ko baka da rai kaga wanda suna cikin sadakatun jariya ko kai hanya hanya ta lalace ta musulmi ka zo ka gyara su ji dadin wucewa duk wanda ya bi hanyar nan mutum ne ko dabba ko kwaro ko mota ko keke ko mashin sai Allah ya rubuta malada ko bayan rayuwarka ko ka gina masallaci sanda duk an ka zo masallacin nan an kai ibada ko wani ya shigo masallacin rana ta koro shi shiga masallacin nan ya kwanta ya huta za a rubuta malada har bayan rayuwarka ko ka san littafi da addini kamar Qur'ani ko risala ko izziya ko askari ko muftasar ko Bukhari ko Muslim ko at-targhib wa at-tarhib ko aqidatu tahawiyya ko abin da ya kama da haka nan ka ba su afi suka kai makaranta ko masallaci sanda duk an ka karanta littafin nan an ka amfana ko bayan rayuwarka sai Allah ya kai ma wa'annan duk suna cikin su daga tun jariya da masu kama da su kun fahimta da haka duk wanda Allah ya ba iko maimakon in kana da kuɗi ka sayi ɗan kwallo jasi da takalmi da kwallo sai su yi shuri-shurin banza a saba ma Allah sau littafai haka kawo masallaci yanzu ba ga muna karatu at-targhib wa at-tarhib ba kaga da yawan ku sun tsura mai ido ba su da littafai to sai a samu wani mai zarafi sai ya sau at-targhib wa at-tarhib ko kofi 20 ko 30 gurgudun dai abinda Allah ya hore mai zai kawo sai a raba ma almajiran nan da ba su da zarafi sanda duk an ka karanta ya samu lada ya mutu yau
na
sanda ko ya mutu za a ci gaba da kai mai lada cikin kabari kaga suna cikin su da kacin jariya to Allah shi ba mu iko mai sai na biyu yace au ilmin yuntafa'u bi ko ilmin da ake amfanuwa da shi ya karantar da wani abu na gaskiya ko alqur'ani ko hadisi ko duk dai abin da yake na addini sanda duk an ka yi amfani da ilmin nan ko baya da rai sai Allah ya kai mai lada yanzu ba gani ina karantar da ku hadisan at-targhib wa at-tarhib ba to ku ko Allah ya sa bayan kun kwasa nan ku ko wanda duk ya koma ungo sai ya tashi masallacin shi sai ya karanta ko hadisi guda ko biyu ko ko ya sa at-targhib kamar yadda nika samu ku shi nan to da ku da na karantar suwa da waɗanda za ku karantar suwa da waɗanda su ko za su karantar suwa ila yawmil qiyamah duk dai ba gare ni an ka debo ba to ko na mutu sai Allah ya kai min lada ni kuma kage yanzu ga ni ina karantar da ku malaman da na karantar san dukkan duk abin da duk fa'idar da na samu da wanda za ku da wanda haka duk sai Allah ya kai musu lada kaga ashe ba sana'a mai riba kamar karantar wa addini karantar da gaskiya ba wata sana'a mai riba irin ta ita ko ba sana'a mai jawo masa maki kamar ta shi yasa kaga ɗan yara waɗanda asab bin shiga da sun hara an kai musu ca sai ka ji yaro ya noke to mu alhamdulillah tun farawa aka kalubale har ga musuwa ya kammala cikin lalurar don haka yau da ayyaya da azanna laya duk wasu guda gare ni duk garin gasu taru suna bellewa ba ya ce kaza nan bai taddan min da hankali wanda adda magana ya zo gani ko gina kasa ka shekara 30 da wani abuka dole a ce ka iya gina kasan nan koko kaga ɗan an ka ɗebe shekara 32 ko da uku cikin shekarun wasu ku kila kuna goye wasu ko suna ɗan ƙanana ɗan ƙanana musamman irin ɗiyan abin ga takin zamanin ce ne yanzu
barakallahu
da gani tun Buhari da shugaban kasar soja ne ka wa'azi har gashi ya dawo shugaban kasar siyasa ya iskan mai yana yi babban riba eh insha Allah ta'ala haka muka fata da gani to ina yake shine yace ilmin yuntafa bi ko ilmin da ake amfanuwa da shi sanda duk karkarantar da wani abu na ilimi sanda duk an kai amfani da shi kana da lada ko ka mutu sai Allah ya kai ma lada cikin kabarin ka awwaladin salihin ko da na kirki ya dulahu da ke yi mishi addu'a ka gani da na kirki duk sanda da na kirki yayi ma addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai kai ma lada ba addu'a ɗaya ba duk aikin da yayi hadisi ya tabbata mun karanto cikin littafin al-wajiz in kuna tunowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alwaladu min kasbi abihi da yana daga aikin ubansa menene ma'anar da yana daga aikin ubansa yanzu wanda kasan yanzu karatun gaba ni annan ina yi ba to yadda kasan Allah na bani lada ga karatun nan ba aiki ne nake yi ba karatun ina karantar da ku yadda kun kasan Allah na bani lada haka duk aikin da dana yana alkhairi haka Allah zai rubuta min lada don ka shi yasa ba wanda an ka kwara kan wanda ya zanna da mata guda an kware shi to in kana da mata guda da nawa zaka tarawa har sai aiki ka samu lada mai yawa eh ku dibe ne ba su guda guda dan mai mata guda an kware tunda mata guda kaga ba a tare daya masu yawa amma ku yi aure ku hayayyafa duk aikin da duk in yayi sallah wanda an ka rubuta mai ladar haka za a rubuta ma ko ka mutu in yayi karatun Qur'an kan ma ka karanta da ya karanta ana rubuta ma lada to ka karanta ya karanta to ina ga a ce ɗiyan sun kai 47 irin na Malam Abubakar Jibrin Allahu Akbar wata shekara ina tsammanin tun 2008 na an ka haifan mai ɗaya yace wanda ita ta ko 40 da nawa yace da cije ya albarka Allah shiraya mai su ya shiryadda mai su ya sa musu albarka duk aikin da sun ka aikata na addini yana da lada kamar shi ya aikata lada ta taru ko ba ta taru ba kaga ashe shinkafa tai da sun ka canye ba ta ga banza ba to shi ko ina mutum zai samu wannan fa'ida ba za ka same ta ba sai kawa ƴaƴan tarbiya ta musulunci mutum ba zai samu wannan garabasa ba sai yawa ƴaƴan amma in ka wulakantar da ƴaƴan babu tarbiya ta musulunci za su tuno da kai su yi ma addu'a jahili ina ma sai da aka addu'a ya zan area boy yana cewa bi ɗan siyasa ni rona da kai to kaga ashe wannan hadisi yana daga cikin abin da ke zaburar da iyaye su tahi tsaye da tarbiyyar ƴaƴan su kai musu tarbiyya koda ka kwanta ka mutu sababiyyar tarbiyyar nan ya san yana da uba wanda ya mai tarbiyya kullum bai manciya da kai sai yayi ma addu'a to addu'an nan ko kana cikin kabarin ka Allah zai kai ma ladarta addu'an nan tana iskan maka ina fatar kun fahimta don haka sannan kuma wannan yana nuna daga cikin haƙƙin iyayenmu akan mu duk mu ga musu addu'a in suna raye mu yi musu addu'a Allah ya shiryar da su ya gafarta musu ya tufa musu asiri ya sa su cika da imani in sun mutu mu roki Allah ya gafarta musu ya musu rahama ya sadar da su da rahamarsa ya sa su aljanna ya tsare su daga wuta haƙƙi ne mu rinka wa iyayenmu addu'a kun fahimta to shine yace awwaladin salihin ya da ulau ko da na kirki wanda yake yi mishi addu'a kaga mahallin shahidin mu shine ilmin yuntafa bi ilmin da ake amfani da shi yanzu me za ku cewa bari mu dauke bawan Allah guda Imamul Bukhari shi ya rubuta Sahihul Bukhari hadisai dubai albarka ta fi a kirga ya rubuta ko yau shekara nawa da Imamul Bukhari ya rubuta Sahihul Bukhari to tun san da ya rubuta shi tun yana rayuwar zauna bai mutu ba sai da ya karanta da Sahihul Bukhari to tun lokacin da ya rubuta shi ana rubuta da mun karanta Bukhari ko jibi banda gobe insha Allah ta'ala sai mun karanta shi kuma ranar talata sai mun yi duk inda an ka yi dauku Bukhari an ka karanta hadisi guda kai ba sai ka karanta hadisi kalma guda da ya rubuta ka karanta sai Allah ya kai mai lada to ku diba duniya kullum mutum miliyan nawa ke karanta Sahihul Bukhari dan Allah ɗaya san adadin lada wannan bawan Allah shi yasa ba sana'a mai riba jama'a kamar karantar da addini sannan ita ko ba sana'a to kuzo ku karanta tarihi da yan rayu kankange yan rayu an ka sa cikin kange kun fahimta amma yanzu ina kange yake ya wuce ina waɗanda na sa shi kangen su ma sun wuce amma alkhairin da kange ya sa shi hayyo yana nan yana fulowa muna roƙon Allah ya kare Allah shi mishi rahama Allah ya karba mai kyawawan ayyukansa ya gafarta mai zunubai da shi da sauran malaman musulunci duka don ku tahi tsaye jama'a yanzu Imam al-Bukhari ko da bai rubuta komai ba illa sai al-Bukhari don Allah ya bar abin azo a gani bayan wucewarsa ko bai bari ba to ya kamata mu ji kunya mu zan masu jin kunya ma wasanin ciyon kanmu shi yanzu mu magabatan mu sun bar mana wani abu da mun ga ci amfanin su mu ko haka za mu mutuwa da baya gare mu ba wani abu na amfani da mun ka bar musu kai mutuwar kare duk wanda ya mutu jahili ya mutuwar kare haka ne ko ba haka bane jahili da ya mutu miyar bari kare in ya mutu miyar bari ko in bai bari haka jahili in ya mutu bai ba komai ba ba wani abu kai ka ci amfa ko da lahalarta ka karanta ba wani magabacin kai rubuta lahalare ba to kai komai ka ban mana bayan ka wanda za su tuna da kai wanda za su tuna su yi ma addu'a shikenan kai ta hawo zo mu duniya ka zo da gudu ko ma da gudu ka ci to mutane dai kai musu tutu ka koma dan ku ta tsaye ya ku matasa ta tsaye ai karatu kowa yayi gore insha Allah ta'ala in dai ba Allah ya yi saurin dauke rayuwa ba zan mutu ba sai na rubuta irin sayyid al-Bukhari kowa ya kudurta haka nan cikin zuciyarsa ba zan mutu ba sai na rubuta Qur'ani tafsiri irin wanda yadda Hadis Ibn Kathir yayi sai na yi tafsiri irin da Ibn Kathir kuma wanda kowa ya kudurta haka nan sai a tashi tsaye da karatu insha Allah ta'ala Allah zai taimake mu Allah ya taimaka mu ne ya ba mu ilimi mai amfani iya ka gurin kowa ka kai kai ka ta dan podio ka yi digiri don ka samu aiki ayi digiri yayi masters yayi phd kama doctor yana hauka prof yana hauka ne to Allah ya shirin da mu da ilimin na zamani da na addini duka a karanta amma dai a rinjaye da na addini don shi za a ci amfanin sa duniya da lahira na zamani ilimi ne kawai na bidattuwo to ashe ilimin bidattuwo ya kamata ya shigaltar da kai daga wanda zai na addini ka samu tuwon nan duniya sannan kuma ka samu aljanna gobe lahira kun fahimta da ilimin addini har tuwon kana samu ba ga mu ba ina zanne aka aiko min kuɗi ko san da haka nan ko ba ku sani ba sai aikin min ne wa wani sababiyya ka ba Allah ga akwai kokari gare shi wallahi ya karanta ya wawai wani bayani na wani addini naji dadin bayanin nan don Allah ku ansa ga abin ko ta yau kai mai yana daga cikin fallalar Allah bayan Allah ya rubuta min lada ta na karanta su da ni kuma ga wata fallala ta shigo hada min fadalin rabbi don haka hatuwa ana samu da ilimin addini to Allah ka bamu mai yawa mai albarka yace rawahu muslimu wa ghayru wannan hadisin na idza mat ibnu adam in kata amalu illa min salasin imam muslim ya ruwaito shi wa ghayru da wannan sa wa taqaddama huwa wannan hadisin ya gabata wa ma yantadimu da abinda ke tsaruwa fi silkihi ga silalen sa da masu kama da shi kenan wayati lahu nadha'ir kuma masu kama da shi za su zo fi nashrul ilmi cikin kwadaitarwa ga watsa ilmi za mu ji cikin wannan littafin at-targhibu fi nashrul ilmi kwadaitarwa ga watsa ilmi ko in Allah ya baka ilmi to kakkabo ya kakkabo mi dadin ka kai dai kai ma ka watsa ka fada mu mutane wa gairi da wannan sa insha Allah ta'ala in Allah ya so kaga wannan hadisi ne sahihi qala al-hafiz man al-hafiz huna حافظ المنذري المؤلف رحمه الله حافظ المنذري مؤلف للتابع الله شي مي رحمه ياتي وناسخ العلم النافع وندي يربط علمي مي امفاني له اجره ينا دلاد علم نن دي يربط ينز امام البخاري للتابع دي يربط سي البخاري كون سان باشي دي يربط با يربط دا يوا ينا دا سو دا يوا اما دي wannan شي يفي شهره كوم شي يفي امفاني دوكا الله يقرا مشي حسكي wanda ya rubuta ilimi mai amfani kamar irin Imam al-Bukhari rahimahullah da ya rubuta Sahih al-Bukhari, Hafiz al-Munzir yace lahu ajru, yana da ladan littafin da ya rubuta. Kun fahimta ko ilimin da ya rubuta yana da lada? Wa ajru man qara'ahu, yana da lada duk wanda ya karanta littafin. Duk in ka rubuta wani abu na ilimi, kana da ladan rubuta shi da kai. Sannan duk wanda Allah ya sa abin nan rubutun nan ya kai ga hannu ne, ko da hadisi guda ne, ko irin ɗan littafin nan kai 40 hadis da masu kama da su dai ka rubuta, to duk wanda ya karanta littafin nan kuma kana da lada. Au nasakahu, ko yazo yayi kofi ya rubuta littafin, ya dauko ga Sahih al-Bukhari ko 40 da ko Bulughul Maram ya rubuta nashi, ya debo daga naka ya rubuta nashi, kana da lada. Au amila bi, ko yayi aiki da shi abinda kan rubuta ya sa shi aikace min ba'adi, bayan wucewar sa, ma baqiya khatu, muddin rubutun da yayi yawan su, wal amal bi, kuma muddin ana aiki da shi kenan. Ko bayan wucewar ka, yanzu Imam al-Bukhari rahimahullah ya rubuta Sahih al-Bukhari ya wuce shekara sama da 2000 da wucewa ta yi ko, to amma har gobe wanda duk dauko Sahih al-Bukhari ya karanta, ko yayi aiki da shi, ko yayi nashi kofi ya rubuta wani abu cikin Sahih al-Bukhari, kila an baka assignment makaranta a hadisi yana cikin Bukhari, ka dauko Bukhari kai kofin wannan hadisin, ka ce kai submitin, kai za ka samu maki, shi ko Imam al-Bukhari zai samu lada. Za a rubuta ma maki can makaranta, shi ko Imam al-Bukhari zai rubuta mai lada, don shi ya rubuta, shi abin kuka zo kai kofi da irin malamai masu sata. Kun san malamai masu sata? Sai in ce na rubuta littafi, sai ta dauki Bukhari, sai in kama kofi ina cikin to hadisi, sai in ce cin hadisi 40 in rubuta, sai in ce kuma dalle abu ya rubuta, bayan ɗebuwa ne cikin Bukhari, ba sata ba ce? Yace duka suna da lada li hadal hadis, saboda wannan hadisin wa amsalihi da wasu hadisai masu kama da shi. Wa nasikhu ghairin nafi, shi ko wanda ya rubuta ilimin da ba mai amfani ba, wani irin ilimi ba da amfani, ya rubuta wani ilimi na shari, kamar mai misali, kamar irin littafin nan da ake rubutawa na wasan kwaikwayo na Hausa, hadisan Kano, to kamar hadisan Kanawa ko suna da miyagun hadisai, hadisan Kano lalle mafiyacin ake rubuta su, kamar wanda ya rubuta wallan ma balagatu, kun san littafin wallan ma balagatu, yana nan kasuwa ana saisuwa, suna cewa wai dan hodo yaji ƙarya, suka wa dan hodo, ba dan hodo ya wannan shirye da bada ba, kamar wallan ma balagatu shirme ne da kafirci a cikin wallan ma balagatu. Kun fahimta da sauran duddun ilimin da baya da amfani. Wa nasikhu ghairin nafi, wanda ya rubuta ilimin da ba mai amfani ba, mimma yujibul isma, daga abin da ke wajabtar da laifi, duk abin da kan rubuta wanda ɗan an karanta shi ana samun zunubi, to alaihi wizru, shi marubucin yana da zunubin abin nan da ya rubuta. Wa wizru, da zunubin man qara'ahu, duk wanda ya karanta shi, aw nasakahu, ko yayi kofin sa, aw amila bihi, ko yayi aiki da shi, min ba'dihi, bayan wucewar sa, ma baqiya khatu, muddin rubutun nan nashi yawan su, kamar yadda in ka rubuta alkhairi, duk wanda ya karanta ko ya rubuta ko yayi aiki da za a kai malada ko bayan mutuwar ka, haka in ka rubuta shiri shi ma. Kun fahimta? Wal amal bihi, hakan da kuma aiki da shi, ma baqiya khatu, muddin rubutun littafin yawan su, wal amal bihi, da kuma aiki da shi, lima taqaddama, domin abinda ya gabata min alhadith, na hadisai kwatancin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay, wa man sanna fil islam sunnatan sayya'a, shine yace man sanna sunnatan hasanatan aw sayya'atan, kun dai tuna hadisan mun yansu baya ko cikin wannan littafin, wallahu a'lam. Don haka Allah shi ba mu iko mai ilimin mai amfani, kuma mu rubuta abu mai amfani don mu samu lada. Kowa ya kudurin, kun ji falalar rubuta littafi ko? Don haka ka rubuta littafi don bugun gaba a cewa ni malami, rubuta don Allah don ka samu lada. Kaga mai lahalari, shekara nawa da ya rubuta lahalari? duk gare shi mun ka fara neman ilimi ko daga mu Qur'ani me za a baka lahalari kada duk karatun da mun ka wala lahalari duk dabbakin sadda ya rubuta ta ilayar mulka ko karanta lahalari ko yayi copy ta ko yayi aiki da ita mai lahalari na da lada so ku fada mai yau mutum miliyan nawa ya amfani da lahalari kaddara ko da goma ce lada nawa ke nan mai lahalari ya samu Allah dai ka iya kidan Yesu Allah shi musu rahama haka iziya haka ishmawi haka risala na kece guda ban hade ba mun tani da shi ba bai cikin wadanda aka bada lada haka risala haka askari haka muktasar duk wani tafi addini kun fahimta duk wanda ya rubuta shi wani yazo ya dauka ya karanta ko yayi copy ko yayi aiki da abin da ka rubuta na alkhairi za a kai ma lada ko da ka mutu za a kai ma shi cikin kabarinka haka in ka rubuta shirge da bada abin da yake sakon Allah ne kuma za duk wanda ya karanta ko yayi copy ko yayi aiki da shi ko bayan ka wuce sai an rubuta ma zunubi don haka mu rubuta Allah ka ba mu iko mu rubuta abin da yake alkhairi yace warwaya an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalika alkitab rawahu tabrani wa ghayru warwaya min kalam ja'far ibn muhammad almawqufan alayhi wa huwa ashbah shi kuma hadisi na gaba warwaya dan yayi ma isharar cewa bai inganta ba an ruwaito an abi hurairata daga abu hurairata yarda Allah tabbata gare shi qala abu hurairata yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace man salla alai duk wanda yayi mini salati fi kitabin cikin wani littafi kan zo rubutu cikin rubutun nan sai kan rubuta muhammad sai kan rubuta sallallahu alaihi wasallama in kan rubuta sadun wasu ba sadun suka sawa ba sadun tana da ma'ana sallallahu alaihi wasallama in ka rubuta sadun ko lada ta idda ba a baka haka inda boko ne kuma ka rubuta saw so sallallahu alaihi wasallama shi ma ba a baka lada ko ta idda sai ka rubuta shi in full sallallahu alaihi wasallama kun fahimta yace man salla alayya duk wanda yayi mini salati fi kitabin cikin wani littafi lam tazalil malaikatu malaiku ba za su gushe ba tastaghfiru law suna neman masa gafara ma da masmi muddin sunana yawan zufi zalikal kitab cikin wannan littafi yanzu kamar riyadu salihina ba ya rubuta hadisi ba sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wuri nawa imamun nawa yace sallallahu alaihi wasallama cikin riyadu salihina gurgurdon adadin hadisan da ya kawo gurgurdon yawan sallallahu alaihi wasallama da yace ko to matukar sunan nan na annabi na nan ga littafin nan ba za a yanke ga rubuta mu imamun nawa lada ba kun fahimta kaga wannan yana daga cikin falalar rubuta ilimi sai dai hadisin bai inganta ba shine yace lam tazalil malaikatu malaiku ba za su gushe ba tastaghfiru law suna neman mishi gafara ma da masmi muddin sunana yawan zufi zalikal kitab cikin wannan littafi ashe duk wanda Allah ya ba iko ya rubuta wani abu ko da assignment an ka baka makaranta in dai akwai inda sunan annabi ya kai ka rubuta muhammad dai ka wuce wakka tunda ba muhammadu unguwarku bane in ka rubuta muhammad ya zaka bambanta da sauran muhammadodi a gano mai gida ne sai kai mai salati ka ce sallallahu alaihi wasallama kai submit din assignment din shi mallamin ya karanta ya kai tarari ya aje matukar sallallahu alaihi wasallama nan nan bayan an baka maki kuma za a ci gaba da rubuta ma lada don ka koyi wasa da annabi salati sai dai wasu ba ga rubutu ba kamar yadda shedan ya shiga ga rubutu haka ya shiga ga fadi wurin wa annabi salati zaka ji malami yana annabi zai ce sallama sallama an yi salati sallama ba sai dan inda ce ka fassara me ma'ana sallama baka iya fassara shi bai da ma'ana salati shine sallallahu alaihi wasallama saurin me kake yi saurin nan ba abinda ya sanya ka shi illa shaytan dan me don ya hana ma samun ladawa annabi salati don haka in ka ce sallama sau miliyan baka da lada ko ta ibbet don baka yi salati ba annabi sai ka ce sallallahu alaihi wasallama البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليا haka annabi yace marwaci bahili kun ga bahili larabci ne amma ita zan bahaushe ya ko yara hasuye ne suka saboda ba su so nai suyen bahili suna shurawa ko kaga ko yara ba su son bahili to shine yace wanda an marwaci mugun marwaci shine wanda anka ambace ni wanda anka ambace annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake bayawa annabi salati ba don haka iyaka kai makwara ga ruwa kenan kaji an ambaci suna annabin ka baka ce sallallahu alaihi wasallama ba cikin kowane hali kai ka ji ambaci manzo Allah mai salati Allah zai rubuta ma lada amma kada kai salati irin na malamai salatin malamai baya da lada wanne ne salatin malamai sallama ne salati daga malami ko hudu ba yake yi ko wa'azi yake ko me yake yi annabi sallama annabi sallama baya da lada ko ta ibiyar ko yi mene zai mallan ka tsaya kai salatin nan daidai kun fahimta to Allah ya shirye da mu sai ya ce rawahu dabrani wa gairu imam dabrani ya ruwaito wannan hadisin da wannan sa wa ruwaya kuma an ruwaito wannan hadisin min kalami Ja'far ibn Muhammad daga maganar Ja'far dan wane ne Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sadiq kenan ko mauqufan alaihi an tsaye da maganar gashi Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sadiq wa huwa ashbahu wannan tafi kama da maganar Ja'far as-Sadiq bisa ga ta annabi haka yake wannan hadisin dai hadisi ne maudu'i bai da wani alheri amma da ya inganta me yake karantar da mu falalar yima annabi salati ga sada dukkan rubuta littafi inda dukkan rubuta suna ne kai mai salati to ba ga rubutu daya ba ko da baki ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙi ne kai mai salati kamar yadda in kan rubuta kuma haƙƙi ne kai mai salati Allah ya ƙara sirri da aminci gare shi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar magana ta baci rawahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma shi ma dai wa anhu ai an abi huraira ta wanda ya ruwaito hadisin da ya gabata an karbi wannan hadisin shi ma daga abu huraira yarda Allah ya tabbata gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace man kadaba alai duk wanda yayi mini ƙarya me ya hukuncin bangare guda kenan na babin yace wa tarhibu min al-kadhibi ala rasulillah da kuma tsorata radawa manzon Allah ƙarya me hukuncin wanda yawa manzon Allah ƙarya kace manzon Allah yace alhali ƙarya ce manzon Allah bai ce ba ka samu hadisi da ifi ko da ifin jiddan ko mawdu'un ko duddai wanda bai tabbata ba kace manzon Allah yace ka shiga cikin wa manzon Allah ƙarya baya halatta a jingina komi ga manzon Allah sai abin da ya tabbata annabi ya faɗa don me don tsere mu wa'idin da yazo cikin wannan hadisin da masu kama da shi kun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kadaba alai duk wanda yayi mini ƙarya muta'ammidan kuma yana mai ganganci da gangan ba rashin sani ko kuskure ba da gangan ya killa mini ƙarya falyatabawwa annabi yace ya tattali maqadahu mazaunin sa minan nar daga wuta ya tattali wurin zama ne cikin wuta me ma'anar ya tattali wurin zaman sa daga wuta wato kamar annabi yana mai albishir zai shiga wuta kuma ya dade yawan tafiya ta kama ka za ka tafi Lagos ko wani gari kuma tafiyar za ka dade ba ka tafi yau ka dawo gobe ba kun fahimta in ka tafi za ka dade sai a ce to wani ka san tafiyar nawa za ta dade don haka kai tattali don me da an ka ce maka kai tattali saboda tafiyar ba ya guntuwa ba ce za ka dade to shi ne annabi yana mai albishir duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan ijiya na ganin ijiya kan zuka manzon Allah ƙarya kace manzon Allah ya ce alhali bai ce ba manzon Allah ya yi kaza alhali ƙarya yake yi bai yi ba kun fahimta to annabi ya ce zai shiga wuta kuma ya dade to tunda haka abin yake ya tattali ya tattali shi amma anar ya tattali ma'ana zai shiga ya dade Allah ya tsare mu daga shiga wuta ko ba ta dadewa ba balle wanda ake dadewa don haka jama'a karamin laifi ne wa manzon Allah ƙarya ba karamin laifi bane koyi annabi daga wa manzon Allah ƙarya rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim sun karwayo shi wagga yaro ma da wasunsu wa hadha al-hadith wannan hadisin kad ruwaya haqiqan ruwayato shi an gairu wahidan min as-sahaba ba daga mutum guda daga sahabbai ba kenan an ruwaito wannan hadisin daga sahabbai masu yawa ba mutum guda ba istihahi an ruwaito shi cikin kutubus sahih wadanne ne kutubus sahih wa'anda sun ka ayyana cewa littafan su ingantattu ne kamar sahihul bukhari sahihul muslim sahihul khuzaima sahihul nahbana bella ce ne bai bude baki ko kaga ya noce kuma haka ya ji ko ba a kunya ga ilimi ana kunya ga ilimi ba a hillanci ga ilimi to waɗannan sune kutubu siya da masu kama da su wa'inda na ayyana ma littafan su cewa sahihai ne kun taba jin an ce sahihu tirmidhi ko sahihu abi dauda sai dai akan kuskure sai dai ta kharijin da albani yayi ya fitar da ingantattu da ban ya fitar da daifai da ban sai a ce sahihu sunan abi dauda ana nufin littafan da albani yayi ta kharijin da albani yayi ya fitar da ingantattu daban ya fitar da daifai daban amma dai Abu Dawud abinda attake ne shine sunan kutubus sunan kenan kun fahimta to an ruwaito wannan hadisin ba ga mutum guda daga sahabbai ba sahabbai masu ya kenan tsaya a cikin littafan sahih wa sunan da littafan sunan irin sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud sunan Nasa'i sunan Ibn Majah sunan al-Kubra ta Baihaqi sunan ta Imam Ad-Darimi da masu kama da sunan Ad-Darqutni kaga waɗannan sune kutubus sunan kun fahimta wal masanid da littafan su ko dake karba sunan masanid musnad kenan musnad kama musnad na Imam Ahmad bin Hanbal shi ma Imam Shafi'i yana da musnad akwai wani mugun musnad musnad al-Firdausi na Dailami kashi 80% na hadisan su ba su inganta ba kun fahimta da sauran su dai waga yare ma da wasun su hatta balaga hasse da wannan hadisin ya kai mablagar tawatur matsayin tawaturi wannan hadisi ne ya kai haddi na tawaturi hadisi matawaturi shine hadisin da jama'a masu yawa sun karwaito wallahu a'lam don haka ga wannan hadisi ne sahihi man kada ba alai duk wanda yayi mini ƙarya muta'ammidan yana mai ganganci da gangan falle tabawwa yi tattalin maqadahu mazaunin sa minan nar daga wata ya tattalin wurin zaman sa daga wata Allah ya tsare mu daga wata wa an samura samrat ibn jundub radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala man hadatha anni bi hadithin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina rawahu muslimun wa ghayru hadisin mun gaba da ya game da harancin wa manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wa sallama an karbo shi daga Samura dan Jundub yarda Allah ya tabbata gare shi shi ko ya karbo daga mai gida tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce man haddatha anni duk wanda ya bada labari daga gare ni bi hadisin da wani hadisi yara shi mai bada labarin ku diba littafan ku yara yasa ko yura bi fatihil ya'i ko to ana karantawa da wa ya umfataha ana karantawa da mata damma da kowannen sa ya tabbata man haddatha anni duk wanda ya bada labari daga gare ni bi hadisin da wani hadisi da wani zance dama hadisi zance ko yara wanda shi mai bada labarin shi marwayacin hadisin yana ganin annahu kadhibun wannan zance ƙarya ne sai annabi ya ce fa huwa adul kadibina shi ɗaya ne da cikin makaryata kudiba mana kadibina kadibina yasa da jamshi ko kadibaini kadibi ba wanda ya samu kadibaini ko to shi ma duk yazo ana karantawa kadibina da jami ana karantawa kadibaini da tasniya kun fahimta sai yace fa huwa to shi ahadul kadibina dai da cikin makaryata ne dan an karanta shi haka in ku an canza man haddatha anni bi hadithan duk wanda ya bada labarin wani hadisi daga gare ni yura sai ka sama ya'un damma yura wanda ake zato ayu zannu shine ma'anar yura in kai mata damma yura wanda ake zato annahu kadhibun cewa labarin nan da ka basuwa daga manzo Allah ƙarya ne fa huwa to shi ahadul kadibin ɗaya da cikin makaryata ne ko fa huwa shi ahadul kadibaini ɗaya ne daga cikin makaryata biyu ko kadibina tazo da jami'i ɗaya da cikin makaryata ne waɗanda nayi hadisin makaryata shi kuma yana cikin su kun fahimta koko ɗaya da cikin makaryata biyu ka da bayani fa wa hadal ka da bayani kenan makaryaci na farko shine wanda ya kirkiro magana kai da kan zo kana ruwaitu ƙarya kai ma ka yi ƙarya fa wa hadal ka da bayani kenan kun fahimta rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wa gairu da wannan sa me ma'anar wannan hadisin shi ko shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoratarwa ne game da yin shi ƙarya sannan ba ma sai kai mai ƙarya ba koda wani yayi kai ma ka ruwaito to annabi ya ce kai ma ka shiga gawa manzo Allah ƙarya jiwa da yace man haddasa anni duk wanda ya bada labari daga gare ni bai hadisin da wani hadisi yara shi da ya bada labarin yana ganin annahu kadhibin cewa hadisin nan ƙarya ne to ni ka saka bada labari daga manzo Allah ka ƙarya ce inda ma hadisin bai inganta ba an ce bai inganta ba kun fahimta to duk abin da bai inganta ba kaga bai kamata a jinga na shiga annabi ba sai ka zo kuma ka ce annabi ya ce ko annabi yayi to annabi ya ce fa anta ahadul kadibina kana cikin ɗaya da cikin makaryata to Allah ka ji hannunka wa ka gayatar da hannunka to ka kama zo mana da bid'a ko kai kai kwa tambaya duk wanda ya ruwaito hadisi duk wanda ya bada labari daga gare ni yana ganin cewa maganan nan da ya faɗi yace annabi ya ce ƙarya ce to annabi ya ce shi ɗaya ne da cikin makaryata kun fahimta kaga wannan ba wai yana hani daga wa manzon Allah ƙarya ba kawai a'a koda wani yayi ƙarya ba kai kaiye ba to baya halatta kai kokar ruwaito abin da ka ganin ƙarya ne kaga kenan game da mi annabi ke magana game da abin da duk bai inganta daga annabi ba kamar hadisin da anka ce hadisi ne da ilki bai inganta daga annabi ba to in ka san bai inganta ba daga annabi to baya halatta gare ka jingina shi ga annabi kace annabi ya ce kun fahimta shi yasa malamai ke zuwa da shi da siga ta tamridi sai su ruwaya ko kila ba tare sun ambaci annabi ba don me don gudun fada ma wa'idin wannan hadisi annabi ya ce duk wanda ya bada labarin wani hadisi daga gare ni yana gani koko yana zaton cewa magana gafa ƙarya ce ba tabbata daga annabi ba kuma ya ruwaito to annabi ya ce shi ma ɗaya ne da cikin makaryata kenan shi ma yayi ƙarya ko bai yi ba kada ka ce to ai ba ni ni kirkiro hadisin ba to amma tunda ba kai ko ba kai ka kiro min da bisa kan ruwaito ka san ba ci tabbata ba wannan shine abinda malamai sun kawo hujja cewa duk abinda anka ce bai inganta daga annabi ba baya halatta jin yana shiga annabi don haka baya halatta a yafa tawada hadisi da ifi baya halatta gurin hudu ba kai liman ka rubuta hadisi da ifi ka zo wa'azi kama ka hadisi da bai halatta a yafa tawada hadisi da ifi bai halatta a yi aiki da shi kun fahimta ka dauko hadisi da ifi kai aiki da shi don me sai ka ce a'a wannan ai ga fada'ilul amali ne wasu malamai sun rangwanta sun ce ai ga fada'ilul amali hadisi ko bai inganta ba ana iya aiki da shi Allah ya gafarta mu wa'annan malamai amma sun yi kuskure me kuskuren da su wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi tare da wannan magana ya halatta duk abinda bai inganta ba a jingina shi ga annabi har kai aiki da shi bai halatta ba don haka baya Allah ya gafarta ma irin su Nasiruddin al-Albani da magabatansa irin su Imam al-Bukhari da nace a tsaya ga hadisi sahihi kawai ina fatar kun fahimta don haka kuma in kuna son ku zan wayayyu ga addini musamman wayayyu ga ilimi musamman ilimin hadisi ba kawayawa ba ku tsaya da kafafunku ga abin da ya inganta ga manzon Allah kawai yanzu lokaci ne na wayewa jama'a ilimi ya watsu kwarai yaro za ka kama hadisi sai ce ya inganta cikin wannan littafi ne in ka ce littafi ya inganta ko bai inganta ba da zaran bai inganta ba sai ya ganka wani sakare to ka san bai inganta ba kawo mana shi mai amfani hadisin da bai inganta ba don haka ga ku tabbatar da abin da za ku jingina ma manzon Allah ya tabbata daga manzon Allah don gudun kere ma wancan hadisi na Abu Hurairah da kuma wannan na Samura muna roƙon Allah ya ƙara sirri da aminci ga annabi وعن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار رواه مسلم وغيره سبحان الله حديث من أن قرش cikin wannan babin an karbo shi daga Mujira dan Shu'ba yarda Allah tabbata gare shi ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa inna kadhiban alayya min alqarya yima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qarya laysa ka kadhibin ba daidai yake da yin ƙarya ala ahada akan kowane mutum ba. Manzon Allah jama'a darajar sa daidai take da ta kowane mutum, a yadda ka san darajar manzon Allah ta wuce ta kowa wurin Allah, duniya da lahira ba wanda darajar sa cimma ta manzon Allah. To haka wa manzon Allah, ba manzon Allah ba kowa kowa ƙarya, kana da laifi ko kai daidai, kana da laifi, amma laifin wa manzon Allah ƙarya ba daidai yake da laifin wa sauran mutane ƙarya ba. Wanne ne yafi girma? Wa manzon Allah ƙarya yafi girma, shine ma'anar inna kadiban alayya yamin ƙarya, yima manzon Allah ƙarya laysa ka kadibin, bai zamo kamar yin ƙarya ala ahada akan kowane daidai kun jama'a ba. Kun fahimta? Sai ya ce fa man kadaba alai, to me hukuncin wanda ya ma ƙarya ya Rasulullah? Sai ya ce fa man kadaba alai, duk wanda yayi mini ƙarya muta'ammidin yana mai ganganci da gangan ta killa ma manzon Allah ƙarya, falle tabawa ya tattali maqadahu mazaunin sa minan nar, daga wuta. Allah ya ƙara tsira da don Allah dan cani haka she mana wannan, kada kare mana kidi kidi muna karatu. Ha, kun fahimta? Yace duk wanda yayi mini ƙarya da gangan to ya tattali mazaunin sa daga wuta. Ashe kenan duk wanda yawa manzon Allah ƙarya ko da sau guda da gangan sharadi da gangan muta'ammida. To ashe haƙƙi ne gare, tunda ashe haka abin yake kuma baya halatta gare ka jingina hadisi ga manzon Allah sai ka tabbatar da ya tabbata ga manzon Allah. Don haka aiki ya same mu. In dai da gaske ɗaliban hadisi sai muke, to dole ko mu tahi tsaye ga neman abin ga ilimin mustalahul hadis. Ilmul hadisi dirayatan kenan, bayan mun yi ilmul hadisi riwayatan mun karanta an fulanin an fulanin an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza, an fulanin an fulanin an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amila kaza, shine ilmul hadisi riwayatan. Ka karanta Bukhari zube ban ƙarya, ka karanta Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Targhib wa Bulughul Maram, kaga ilmul hadisi riwayatan kenan. To sai ilmul hadisi dirayatan shi ko menene ilmul hadisi dirayatan? Shi ake kira ilmu mustalahul hadis, yana da sunaye da yawa. Ilmin mustalahu, menene mustalahu? Abinda za a tace hadisi. Yanzu ga hadisai an kawo, misali mai bulughul maram ya zubo hadisai ko babul aniya ya kawo hadisai, shin hadisan ga meye matsayin su? Shaka ɗaya za mu ruce ido shikenan mu dauka mai bulughul maram ya kawo, a'a, wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba? Haƙƙi ne sai mun san wanda ya inganta, don shi za mu fatawa da shi, an kai mana fatawa shi za mu aiki da shi, shi za mu jingina ga manzon Allah. Wanda bai inganta ba kuma wannan bai inganta ba, don haka ba maganar Annabi bace ba ruwan mu da shi. Kaga ashe dole a tahi tsaye ga karatun mustalahul hadis. Ya ku bayan Allah, Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka, Allah ka tsare mu daga manzon Allah ƙarya. Yace rawahu muslimun wa ghayru, sai babi na gaba baya da tsawo uku ɗaya ne kuma duk da isai. To an ƙara minti biyar, to guda bari ko da sauri mu buge su, duk da isai ne. To a basu haka nan ko? To shikenan, Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta. Abin da na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara, inda kuskure akwai Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan ku. Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka, ka tsare mu daga ilimin da bai da amfani, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.